Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan duk kuna cikin koshin lafiya da wannan yammacin Talata 20 ga watan Oktoba. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin
Sarfila Hashin Gumel
da Halima Jumrau.
Kamar yadda kowace ranar Talata shirin yau da gobe baki dayansu akan ilimi ne, kuma a yau shirin zai duba wani al'amari dake faruwa da wasu makarantun kuɗi da kuma wasu malaman makarantun gwamnati. Ta yaya mutum zai mallaki makarantar biya wadda ƴaƴan wasu ke zuwa neman ilimi a ciki, amma kuma ƴaƴan mai makarantar na ƙasa na ƙasashen waje? Ko kuma malami na koyarwa a makarantar gwamnati amma nashi ƴaƴan suna makarantun kuɗi, me ke faruwa, me ya jawo haka?
Ni ana wa tunanin ina abin da ya kawo wannan abin gaskiya faduwan darajar ilimi ne ya kawo wannan lamarin.
Tun daga farko gwamnatoci sun yi ma harkar ilimi rikon sa kai na kashi.
So irin wannan ya nuna cewa ya kamata a dau mini mataki.
Ku tsumayi hilin zauren matasa ku ji wannan muhawara. Idan kuma muka koma kan batun ƙarfafa ilimi, an sha kaho kwamitocin nazari akan hanyoyin hurhudo da martabar ilimi. Kuma ko da yaushe waɗannan kwamitoci kan miƙa ma gwamnati rahoton ƙarshe wanda ke kumshe da shawarwari akan yadda za a gano bakin zaren. To me yasa gwamnatocin da ke kafa waɗannan kwamitoci ba sa aiki da shawarwarin da suke basu?
Duk wata shawara da zaka bayar a ilimi in dai ta jibanci gwamnati, to aikin banza ne. Saboda gwamnatin ba za ta yi ba. Kullum kuma sai dai a kafa kwamiti, sai dai su sake kafa wani kwamiti don a binciko alhali ba bakin zaren. Daga ƙarshe kuma babu abin da zai faru, sai dai a zauna a ci shan shayi.
A filin matasa masu basira, Tijjani Inuwa Ojo na titin Bugaje da Magaran zai ci gaba da bayani akan sana'arsa ta ɗaukan hoton bidiyo. A yau, Ojo na da wani kira na musamman ga matasan ƙasar Nijar game da matasa.
Gaskiya ya kamata gwamnati ta tashi tsuguru ta yi yaƙi akan matasa. Musamman a da Magaran yanzu babu abin da ke damun mu akan matasa kamar harkar fale, harkar ta fale.
Wai ina Jamila ne?
Jamila, ke zan tambaya Halima? Ina ta tafi ne?
Jamila tana hutu.
Ta tafi hutu.
Ta tafi hutu.
To yayi kyau kwarai da gaske.
Lamisu Maiya Murtala za ta koya mana yadda ake yin kunun Simon Vita a hilin da hedehe. Za ku ji amsoshin tambayar mu ta ji akan yadda wasu masu makarantun biya ba sa sa ƴaƴansu a makarantun ƙasar da suke. Ku kasance tare da mu, ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Da farko ga filin matasa masu basira, kuma ga Tijjani Inuwa Ojo na titin Bugaje mai ɗaukan hoto da bidiyo a zandar ƙasar jamhuriyar Nijar. Zai ci gaba da bayani. Ojo zai fara ne da jaddada muhimmancin koyon ilimin sana'ar da ake yi kafin a fara yinta.
Wannan da zo na shige shi, lalle ban je ne karatu akan shi ba. Amma a tunanina da nake na matashi, wallahi a yanzu haka inda a ce gwamnati za ta dafa mu mu ne ne irin mu ta ce tana son in zo mu kawo wani ilimi. Kai inda a ce miki Hajji Halima, inda a ce miki na san inda zan je in kai Kaduna ne neman aiki wanda zan kai a ƙalaba ni horo, ni horo nake so. Ba ma a dauke ni aiki ba. A horo da ni a bi kan aikin abin da shi yake so. Wallahi Halima da abin yayi haka. Saboda matsalar mu guda aikin mu sana'a mun shigo shi ne haka taka. Ba mu je muka karatu akan ta ba. Amma inda karatun mu, wallahi da yanzu gaskiya a da magaran mu zama to da dai ba. Da na zaman tunibi to matsalar ba mu je muka karatu abin ba, mun shigo shi ne kawai haka take. Ni kiran da zan yi, gaskiya ya kamata gwamnati ta tashi tsuguru ta yi yaƙi akan matasa. Matasa nake so gwamnati ta tashi ta yaƙi akan su, musamman a da magaran yanzu babu abin da ke damun mu akan matasa kamar harkar fale, harka ta fale. Wallahi kuma Halima ba kun yi bane ke shawo ta wannan harka ta fale. Harka ce ta matashi ne ga nan yanzu ya gama lafal ko kuma wani da ya lafal ba. Baba aiki kawai ana zaman ba da su shan shayi. Yana cin harkar duniya ka ai ba a ci gaba ba. Yana kai da kake so ka samu makoma mai kyau idan ya kamata dolanka sai ka nemi aiki tun da wuri ka sani ya kamata ka shirya ma kanka. Ita gwamnati ya kamata ta rike neman irin matasa. Yanzu a nan da magaram akwai wata ma'aikata da na gani wanda take horar da ma'aikata yanzu kamar wannan gurin nawa sukan zauwa ni amma ba su zo gare ni ba sukan zauwa su zo ta kawo maka ma'aikata ce wanda ta shayi bangaren gwamnati ne sukan zauwa su zo ta kawo maka matasa kamar mutum biyu ko uku a shagonka. In sun kawo za su ce wannan yaran ko muke nan da wata shida ka koyar da su a basu kan wannan aikin naka da ka iya. Kenan in ka koyar da su za a zo a zo a yi jarabawa ta yaran a gani aiki da kake yi da ka gwada musu iya ko ba su iya ba. In bangaren kamara ne sun iya ko ba su iya ba. In bangaren hoto ne sun iya ko ba su iya ba. Kuma abinda suke yi kamar proje ne kai da aka kawo maka yaran duk wata kana da albashi. Kuma yaran da aka kawo ka ba su horo kuma duk wata suna da albashi. Haka ne yanzu ana nan an dauki matasa akwai bangaren yana gadaje na katako akwai bangaren wanda muna cewa su jira nan akwai bangaren mechanic kamar gyaran mota akwai bangaren electricity shine kamar bangaren gyaran wuta ko na mota ko na moto ko kuma ta gida babu fannin da ba su da amma dai mu yanzu ana bangaren mu dai gaba da inda suka dauki mutane gaskiya amma ina kira ga wannan shi wannan proje ya kamata in suna saurari na su wayoyi irin gare mu mu ma mu samu irin wannan taimakon mu samu mu ma mu horar da wasu abinda muka sani mu ma mu gwada ma wasu. Wallahi ya gida barka
da aiki gidan yayi hotan baya baci kuma aliyo. Me ra'ayinku akan waɗanda suka mallaki makarantun biya amma ƴaƴansu na ƙasashen waje suna karatu? Ga yadda kuka amsa wannan tambaya a Facebook.
Yau da gobe, hakan na nuna rashin tubali mai inganci da samar da ilimi wanda hakan yake kawo nakasu kwarai ga ci gaban Najeriya. Kai yara kasashen waje da wasu ke yi don neman ilimi ya nuna karara makarantu da malamai a Najeriya suna bukatar garan bawul. Abin nufi ya kamata a gyara makarantu da kuma samar da malamai masu cikakken kwarewa don su koyar. Sako daga Albashir Yakubu ta Fawa Balewa.
Wannan ba wani abu bane illa rashin kulawa da rashin ingantattun malamai da kuma rashin kayan aiki a makarantun. Shi yasa ba sa barin ƴaƴansu a cikin makarantun su ko na wasu. Sako daga Awwalin Dabai unguwa uku.
Kai yara kasashen waje makaranta na nuna cewa babu ingantattun makarantu a Najeriya da kwararrun malamai. Ya kamata shugabanni da su yi dubi akan hakan. Sako daga Alim Musa Gaya.
Tabbas ya nuna ba a gina dan Allah ba kuma dan kishin ƙasa. Sun gina dan aljihunsu ne kawai. Ya kamata gwamnati ta dakatar da su. Sako daga Sadisu Rabin Dami Bauchi.
Gaskiya kamar lamarin akwai matukar daure kai game da razanarwa. Ta yaya kana da abu kuma naka ne kai da kanka ka saya kuɗi ka saya kuma ka zo kana kyamar sa kana nuna masa kiyayya to kenan akwai lauje cikin nadi. Mu fatan mu anan shine Allah ya bamu ilimi mai amfani a kowanne irin makarantu muke. Sako daga Isa Kopsi a Sarara.
Yau da gobe ni kam a ra'ayina da kuma hwata na shine gwamnati ta soke irin waɗannan makarantun tare da inganta na gwamnati dan ƴaƴan talakawa su samu ilimi mai inganci kamar yadda su ma suka samu a baya. Sako daga Yusuf Heluwa Dandimi.
Salam yau da gobe. Ina muku fatan alkhairi. Hakika wannan matsala tana faruwa ne dan rashin ingancin makarantu na gida. Shi yasa wasu masu hannu da shuni ke kai ƴaƴansu makarantun kasashen waje su karatun su. Sako daga Muhammad Ahmad Idris.
Hakika babu yadda za a yi ilimi a kasar mu Najeriya ya ci gaba ba tare da an dakushe yawaita hitar ƴaƴan masu hannu da shuni kasar waje ba domin ko su ya kamata a ce an hada kai da su an gyara. Sako daga Sama'ila Ahmad Dikke.
Ai sai bango ya tsage kafin kadan gare ya samu wurin shiga. Dan haka waɗanda suke saka ƴaƴansu irin waɗannan makarantu su suka daure musu gindi. Dan kuwa da ba su kai ƴaƴansu ba da ba inda za su samu kuɗin da har za su raina musu wayo. Sako daga Abubakar Sa'ad Ganye.
Wannan magana ba gaskiya ba ne. In dai primary da secondary ne akwai ƴaƴan masu su a ciki. Misali mu a Maiduguri manyan makarantun kuɗi su ne El Kanemi, Imam Malik, Capital da sauransu. Duk akwai ƴaƴan masu su a ciki. saboda haka dan Allah yau da gobe kar ku bige daga hadakarwa zuwa kushe da hassada ga sana'o'in jama'a sako daga Kabiru Muhammad
fatan alkhairi ga wannan fili na yau da gobe kuna kokari wajen wayarwa da al'umma kai a cikin shirin ku Allah ya saka da alkhairi sako daga Shafi'u Imam Pilas
ba za a samu ingantaccen ilimi a Najeriya ba har sai an soke makarantun kudi sako daga Tijjani Rimin Kira
Ya kamata hukumomi su inganta makarantun gwamnati fiye da makarantun kudi hakan shine zai sanya masu hannu da shuni su mai da ayyan su makarantun gwamnati sako daga Sufyanu Gumel Zangon Daura
Yau da gobe tabbas akwai rashin adalci tare da nuna cewa waɗanda suka mallaki makarantu masu zaman kansu ba sa ba da ingantaccen ilimi a makarantun su ganin cewa yaran su ba anan suke karatu ba sako daga Nura Bello Daraja Kaset Gusau
Wasu waɗanda suka mallaki makarantun biya da wasu malaman makarantun gwamnati ba sa sa ƴaƴan su a makarantun su wasu ma kasashen waje suke kai nasu ƴaƴan abin tambaya anan kuma abin tunani akai ta yaya mutum zai mallaki makarantar biya wanda ƴaƴan wasu ke zuwa neman ilimi a ciki amma kuma ƴaƴan mai makarantar na kasashen waje ko kuma malami na koyarwa a makarantar gwamnati amma nashi ƴaƴan suna makarantun kuɗi me ke faruwa ne me ya jawo haka ku biyo mu ku ji muhawara kan wannan batu a filin zauren matasa Ibrahim Abdulaziz ne ma dugun tafiyar tare da Malam Yakubu Musa Uba da Muhammad Ismail da kuma Muhammad Awwal
to a tagace wannan yana nuna cewa kawai shi ma kansa malamin ya yanke hukunci kawai baya kaunan ma makarantar gwamnati saboda matsalolin da ke wajen so irin wannan ya nuna cewa ya kamata a dau mini mataki don inda ku an gyara makarantun gwamnati kamar yadda muka san su da kaga ba za a koma ana zuwa irin wayannan makarantun kudin ba yanzu ka duba alal misali makarantun primary zuwa secondary yanzu private sun kwakwace hatta university yanzu ma kaga private sun fara kwakwace yanzu kaga yadda ake bude private universities kamar yadda ake bude secondary a kwana tashi zai zuwa waye gari ma gaba daya sun kwace harkan makaranta an maida abin sana'a aga kuma wannan ba karamin illa zai wa ilimi ba
to malam Muhammad Awal kaji abin da ya fada amma kai a matsayinka na malami tukunna me yake kawo haka
ni ana wa tunanin ina abin da ya kawo wannan abin gaskiya faduwan darajar ilimi ne kawo wannan lamarin saboda rashin kula da gwamnati ta sa kan harkan ilimi ita kanta gwamnati ta dauki ilimi harkan ilimi ta ya sa shi a hannun hagu ba a damu da shi ba saboda ba harka ne wanda bai kawo abin da ake revenue kullu sai dai kudi ya shiga saboda haka sai aka negligent aka wofantar da harkan ilimi shi yasa har ya kawo dama da kafan da aka bude masu zaman kansu ka bude makarantu to ka ko ga shi malami da ya samu yayi karatu yanzu ya kuma ga yanayin condition na makarantun gwamnati ai ba sai kai dan shaka ba tunda yana so dan shi ya ci gaba ya samu ilimi ingantacce saboda yanayin yanzu misali yanzu zan baka a makarantar da muke karantarwa yanzu makarantar primary malami zai zo kusan wata 3 4 5 ba biya albashi ba ba kayan aiki to yanzu babu to ka faɗa mini wani malami ne zai so din shi zauna wannan wurin inda yana da hanya ba zai so ba tunda shi ai farkudacen lokacin da ake akwai hukuma wanda take kula da ilimi sosai ba haka makarantun suke ba saboda haka ni ina ganin a gaskiya magana ko kodin malami ya kai dan shi wani wuri ne a wuri na ba ni ina ga ba laifi saboda ganin yanayin condition na makarantun ne
to malam Muhammad Ismail kaji abinda suka faɗa a matsayinka na mai shiri da fushin baki
wato wannan ma ni aidi nake ganin matsalolin ko kuma matsalar ba wai malami bane tun daga farko gwamnatoci sun yi ma harkar ilimi rikon sa kai na kashi in ka lura akwai wata kaman abun nan chata na majalisar dinkin duniya da ya ce at least ya kamata a rinka ware kashi 25 ko a kashi 26 zuwa bangaren ilimi to sai kasance a Najeriya ba haka haka mu ta samu ba abun da ake dan ware ma ilimi wani zubin zaka ji an yi budget a state ko abun nan a local government abun da aka ware ma ilimi bai fi kashi 5 ba wasu ma ba sa kawo kashi 5 din kashi 1 kashi 2 duk da haka a wannan abin da aka wari din akasarin kudin kuma zai shiga aljihun mutane ne abin ba zai shiga abuna harkar ilimin ba saboda haka malami baya da zai yi tunda dai aikin sa ya koyar ne amma baya da zai yi ya kai dan sa makarantar gwamnati tunda ya san cewa abin ba alalace yake ya san cewa abin ba zai haifar da dame da ido ba saboda haka yana da hanya zai kai dan sa wani wuri ya je karatu saboda ya samu ilimi mai tasiri
to malama kuma ka ji karin bayani da suke amma idan ka duba kamar yadda she tabo kanci hukumomin da ya kamata su sa ido na ba su asawa wani mataki kamata a dauka domin a magance wannan matsala tunda barazana ga harkar ilimi
ne kamar da na ga ma kamar da suka ce an yi wa ilimi rikon sa kai na kashi me yasa yanzu za ga wen ana so wanda zai aiki a makarantar gwamnati sai an duba ka zaga ko ina ka rasa aikin da sai a ce aka ce ko aikin malami ya bashi wato wanda ya fadi ba za ya daukan su irin bashi da basic requirement na zuwa university ko college of education shine sai a ce bari a ji a makale shi makala shi a matsayin malamin primary to irin wannan shi kansa ba bai ma san bai ma iya rubutu da karatun ba ka kawo shi kuma ka ce ya koya malaman primary ya koya wa 'yan makarantar primary wato sai ga yara in yaro fa bai san bai koyi rubutu da karatu tun yana primary in ya je secondary fa shi can ne fa foundation din to foundation din an kawo wanda shi ma kanshi gashi nan dai kawai don ya rasa aiki ne kawai wannan by the way ne aka ba shi wannan aiki so in ba an dauko ta tun daga fari ba a san lalle quality wanda ya cancanta ko degree holders shi zai zo ya koyar a primary shi kuma inganta mishi alhamdulillah yanzu ka duba malaman tasharin irin zuga su college of education zuwa university ai alhamdulillah albashi ya kamata inganta na primary na inganta na primary zaga teaching a primary zai zama ba na kowaye ba sai wanda ya isa kuma wanda ya cancanta to daga nan za a samu basic foundation ko daga nan ilimi za ta kama za ta dau hanyarta
to malam Muhammad Awal kaji abin da ya faɗa amma wani kuma wasu masu ganin misali hatta akwai waɗanda suke da makarantu masu zaman kansu amma maimakon ma su bai an su anan sai ka tada misali in jami'o ne ko kuma sai ka sun kai su kasashen waje me haka ke nufi ga irin harkar ilimi ga kasashen su su ma ba su yarda abin da suke ba gine ko menene
a to ba wai rashin yarda bane gaskiya sun yarda abin da suke yi sai dai ka san kuma kyanka an ce ka ƙara da wanka ko tana yiwuwa ni a yanda na fahimci na fuskanci lamarin akwai waɗansu abu ba za ka haɗa yanayin karatun mu ba gaskiyar magana shine muna da kyakkyawan curriculum a ƙasa ma'anar tsari wato na karantarwa amma me wa zai karantar shi ya damuwar namu yanzu shi yasa kaga da yawa za ka ga shi a curriculum ɗin a ƙasa amma sun gwammaci su kai su ƙasashen waje saboda samu ingantaccen ilimi a can misali zan baka yanzu
amma ba barazana bane ga ƙasa
eh to barazana tuntuni ai barazana ce ba tuntuni amma ko tuntuni aka baro ba baya ai misali zan baka yanzu kan mu jihohin arewa an mana illa ta kan ilimi illan ko waje daya shine da muka yadda aka soke college of education a mana teachers college inda mutun yaro zai gama primary da kane je teachers college zai teachers college shine wanda mutun zai fara samun foundation na zama malami sai aka ce an kashi kaga wannan muna illa a ce wai a wai daga MC din me dole mutun ya samu foundation a secondary school in ya samu wannan tasiri na kasancewa cewa shi malami ne daga nan yaje MC sai ya gina high degree ba matsala amma tunda mu kashe teachers college a arewa mu gama yawo
to amma mun san alkaji abin da suke ce kai kuma me zaka dada
eh to abin da nake so dai shine gaskiya kafin martaba ilimi a dawo da ita dole ne na farko sai gwamnati ta dawo da martaba ilimin da kanta dan a ƙasa kowace ƙasa ce gwamnati ce take dawo da martaban ilimi sannan ilimin zai abu na zai tabbata yanzu tunda an samu canji muna son ya kasance shugaban ƙasa ya tabbatar cewa magana harkar ilimi an dawo masa da martabar take da shi a da a lokacin da muke yara idan aka ce maka wannan malami makaranta ne har sha'awar sa ake yi amma yanzu wai harkar malanta ta kuma sai wanda ya rasa aikin yi sai wanda ya lalace ta kuma za a ce a je a kara shi je ya aikin malanta to gaskiya duk ƙasar take so ta ci gaba harkar malantar nan dole ne sai an sa ido a kanta a tabbatar cewa malamai an ba su haƙoƙinsu yadda ya kamata sannan kuma a tabbatar cewa sun samu ilimi nagartacce wanda su ma za su koyar da abun nan yara saboda su malamai ai da suke kamar madubi ne na al'umma yadda malamai suke haka al'umma ta kasance in suka lalace al'umma ta lalace yanda wannan matsalolin da muka samu kanmu a cikin musamman irin abun nan Boko Haram din nan da shawaransu ai akasari da ta samu asali daga lalacewar harkar ilimi ce duk dai society din take ilimi ba za ka samu irin wannan matsalolin ba
to amala yakubu a gashe wani shara da aka bada
sharan da dan bada shine a bawa ilimi musamman na primary wanda ita ce foundation about the needed priority attention kuma da Bature ke cewa wato ta ya zai a tabbatar cewa in ba kai qualify ba malami kana dauke ka kuma inganta aikin su kaman yanzu tertiary institution su university da su abun nan akwai wannan hukuma third form za ga tana kai malamai training har kasar Mojene University da Polytechnic da College of Education tana gigginar labs tana equipping manyan makarantun mu ya kamata a samu irin wannan hukuma wanda musamman za ta mai da hankalin ta kan primary inda za ta tabbatar malamain primary sai kwararre kuma an ba su abin da ya kamata an biya su albashin da ya kamata makarantu an musu library da ya kamata da sauransu effective supervision yanzu ka je private school malami bai isa bai zo aji ba amma ka je makarantun gwamnati malami sai sati na primary sai malami sati ɗaya ma bai zo ba wanda zai damu to ai ana ake samun matsala
to malam awal menene shawaran ka karshe
to ni shawara na karshe shine muna roƙon gwamnati da suke wannan gwamnati ta canji da Allah da ayyukan a cire harkar siyasa akan ilimi afrikanci harkar ilimi da gaskiya yawa kuma sami waɗanda suka cancanta su zama malaman su ne suke karantarwa ba wanda bai cancanta ba idan aka samu haka insha Allah muna ganin cewa ilimi zai samu darajarsa da yarsa
Professor Abdullah Uba Adamu na Jami'ar Bayero ta Kano ya amsa mana tambaya game da batun karhoho ilimi kan yadda gwamnatoci daban-daban suka sha kaho kwamitocin nazari akan hanyoyin horhodo da martabar ilimi kuma ko da yaushe kwamitocin kan mika musu rahoton karshe wanda ke kumshe da shawarwari akan yadda za a gano bakin zaren to me yasa gwamnatocin nan da ke kaho kwamitocin ba sa aiki da shawarwarin da suke ba su
duk wata shawara da zaka bayar a ilimi in dai ta jibanci gwamnati to aikin banza ne saboda gwamnatin ba za ta yi ba in ka je ka duba rahotanni na ilimi na takamaimai na Kano a tarayyar Najeriya za ka ga cewa an fito da wani kwamiti ne da za a inganta turanci kuma kusan duk wani recommendation ko kuma duk wani wato shawara da kwamitin zai bayar za ka ji ana magana cewa kamata a yi malaman turanci a yi musu kaza kamata a yi a ƙaro littattafai saboda inda za ta yi duk wata shawara na karfafa ilimi a yi wannan abin in ka je jami'ar Bayero ko ka je jami'ar Abare Bello ko ka je Sokoto ko ka je Maiduguri dalibai sun yi karatu mai yawa daga digirin farko zuwa digirin na biyu zuwa na uku duk akan hanyoyin da za a warware wannan matsalan suna nan dissertations a library
amma an bincike an
yi bincike an samu digirrika akan wayannan duk wannan tambayar da kai na ya za a yi kaza kaza akwai da yawa wanda suke wannan binciken amma ba a taba samun wani commissioner na ilimi na wata jiha da ya ce kai ku je jami'ar Bayero ko ku je jami'ar Ahmadu Bello wajen tsangayar ilimi a fito da irin shawarwarin da masu yin bincike na digiri na uku suka yi akan kaza don mu gani ai abin da yasa zama suke binciken kenan saboda wata hanya zaka ciyar da ilimi gaba shi ake cewa contribution to knowledge ba wanda ya taba yin haka saboda haka duk wata tambaya da kai akan yaya za a inganta ilimi to ina gaya maka akwai wanda ya samu amsar wannan ta yin sahihin bincike ta zuwa ya bada abin da ake cewa question ya tambaya abin manhajar tambayoyi ta zuwa ya je ya kwakulo statistics ta yi hanyoyi da yawa sahihai a ƙarshe ya zo ya gabatar aka kira wani mutum da kota jami'a ya zo sashi a gaba ya gurza shi ya tabbatar da cewa lalle wannan abin da ka yi ya sahihance sahihi ne aka ce to an yadda yanzu ka ci digiri na biyu ko kuma ka ci digiri na uku aka zo aka yi convocation aka bashi wannan certificate din to wannan ban abun binciken nasa yana nan a library kura kawai yake tarawa babu wani commissioner da ya taba cewa a je a tattaro masa duk ire-iren wannan kuma ba wai a ilimi ba kadai har a lafiya har a zamantakewar jama'a har a komai da komai to saboda haka kullun kuma sai dai a kafa committee in suna so gwamnati sai dai su sake kafa wani committee dan abun ciko alalibo bakin zaran dan dai kuma a fitar da abubuwa dai ayi a fitar da kayan aiki ayi abubuwa daga karshe kuma babu abun da zai faru sai dai a zauna a ci shan shayi duk commissioner da yace da kai wai bai san an yi PhD akan educational problems in Nigeria ba to baya son ya sani ne amma sun sani su kansu ai su ma sun yi daga cikin wayansu wanda aka nada su a cikin jami'an gwamnati ai akwai wanda suke doctorci ne akwai professorci akwai ta shehu duk sun san an yi wannan binciken shi kansa yanzu misali Kano gwamnatin Kano ai education ya karanta kuma da faculty of education yake koyarwa a nan jami'ar Bayero mataimakinsa professor ne kuma a nan jami'ar Bayero yake to saboda haka a cikin gwamnati hukumomin gwamnati duk sun san cewa ana yin wannan bincike ana yin wannan research din saboda haka abu ne mai sauki gare su su ce to tun da ke mun san da wannan ba za mu kafa wani kwamitin ilimi kai wannan kwamiti abinda muke so ku yi mana ku je ku binciko duk wani PhD da aka yi akan matsalolin ilimi da suke cike addabar wannan jiha ta mu sai ku tattara mana su ku gajarta mana bayanin saboda shi wanda zai PhD bas an ce sai ka faɗi abin da ake cewa recommendations matakan warware matsalar da ka riga ka gani to ku je ku tattaro mana duk wayannan recommendation din na fanni daban-daban. Misali, fannin ilimin kananan yara, fannin ilimin mata, fannin koyon kimiyya, fannin duk wayannan ku je ku tattaro mana gaba daya kakaf mun ba ku wata biyu ku shiga cikin abin ku je ku dauko ma. Su jami'ar Bayero ma misali, ban san jami'ar Ahmadu Bello ba. Jami'ar Bayero ma idan ka gama digirin ka na karshe, ko nake jin Annabiyin ma. Idan ka gabatar da littafin naka shi kundin sai ka hada shi da CD paper CD wato na computer na shi abun naka wanda kage yanzu idan suka je suka ce a basu wannan na CD din ba sai an tsaya ana ta wani karanta ba kawai daga cikin na CD din suka loda shi a computer za su iya yanko abun da shi manazarcin yace hanyoyi ne na warware wata matsala sai su tattaro su gaba daya kasa da wata guda za su iya tattarowa nan wurare daban-daban saboda haka sun sani ba ba su sani ba saboda su ma da yawa daga cikin su daga jami'ar suke idan ba daga jami'ar suke ba to sun yi jami'ar sun je sun yi degree sun yi abubuwa kuma ba jami'a kadai ba har polytechnics nan ma ana bincike mai ingantacce to amma ba na jin akwai wani damuwa da aka ce za a yi akan aje a ga sakamakon binciken da muke yi a jami'a domin a yi amfani da shi ai ma muna yin binciken bane kawai don jin dadi ana yi ne don al'umma mutum ba zai zo ya shekara 4 5 yana abu daya kawai don jin dadin sa boye dan dai a karshe a kira shi doctor ba a'a yayi ne dan ya taimaka wa al'umma to gashi nan ba wanda ya duba abun ba wanda ya zo ya dauka ba wanda ya zo ya ce bara an gani mutumin nan da ya bintiko ya zai a taimaka duk babu saboda haka wani hanya za ya dan a janyo hankalin su babu inda kin sani babu sani ba
babata ya dani ga gani haka mamma ya dani
sarfilu wani irin kunu ka taba sha
kunin da na taba sha na sha kunin gyada kunin aya kunin tsamiya kunin kanwa kunin zaki
har yanzu ban ji wannan kunin ba to sauraro wani kunin da baka taba sha ba a hilin da hedehi ga Lami Sumayya Murtala da wannan kunu
to yau kuma za mu yi kunin samovita ne kamar yadda uwar gida ta sani idan za a yi kunin samovita abin da ake bukata shine shi kansa samovitan sannan da sukari sai madara yadda za a yi wannan kunu ba wani ma mai wahala bane amma kuma gaskiya akwai dadi idan an yi uwar gida ta dora ruwa a wuta idan ruwan nan yayi zafi ko ya tafasa sai a samu garin samovita kadan wanda za a yi gaya misali in kina son gaya kun san koko kamar yadda muke yin kokon mu mukan yi masa gaya to in har uwar gida tana so ta yi gaya kamar yadda ake yin na kullun koko shi ma haka ake zaki dan dai bu garin ki dan dama shi kadan da ruwa in kina so zaki iya sa masa suga a ciki kadan sai ki dama shi da dan kaurin sa yadda idan kin dauko shi kin mulmula zaki iya jefa a ruwan ba tare da yanar ki ba uwar gida ta mulmula ta jefa bayan ruwan ta ya tafasa sai ta dan bar shi dan lokaci kadan yadda zai dahu to bayan ya dahu sai ta zo kuma ta take dibo wani garin samovitan shi ma sai ta dama shi a ruwa ta dama shi a ruwa kar yayi tsararo idan yayi tsararo zai iya tsinkewa idan an zuba to uwar gida sai ki zo sai ki samu shi ma sai ki zuba shi a kai sai ki juya zaki iya yin shi da kauri tunda lokacin da za a sha za a tsinka shi ne da madara to uwar gida wannan shine kunin samovita ba tare da ya baki wani wahala ba zaki iya sha da safe za a iya sha da daddare yara ma za a iya zuba musu a yar butar su ta makaranta tafi da shi makaranta domin su sha kuma akwai rike ciki in dai ka sha shi kawai sai dai kai ta shan ruwa wannan shine kunin samovita
wallahi ba shi barin tuwa Sarfilu laihin dadi karewa
kwarai da gaske
iyakacin shirin namu kenan naso da Muhammad Kabir wanda yace yau da gobe kan mu shiga kushe da abin nan in ce mishi idan yana sauraron shirin yau da gobe ba kudin gore muke wa
wannan gaskiya
muna cewa wasu
kwarai da gaske
daidai ku
ba mu muke fitowa mu fada ba mu ce yawa
kuma ba mu ce duka masu makarantun biya ba su suke irin wannan
da gaske ba mu muka fada ba ra'ayin jama'a ne
na saurare iyakacin shirin kenan a madadin
Sarfila Hashin Gumel
da Daniel Brown wanda ya hada sauti da Nashwan Kale wadda ta wato ita ce engineer mu a yau sai gobe a madadin kwa da kwa ni ce Halima Jumrau
This program has come to you from the Voice of America, Washington.